أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشيك بدكرات أمدة الأحكام أيوكوما قوت رمضان هجرة معيك عليه الصلاة والسلام شكرا تدوبو ديدة داري فدود أربعين دبيو وأن مسلا شيدا مكسابا نا سيدي خليفة بن يوسف أننقل دماترو zamu fara daga babi na janaba, babu gusuli min al-janaba. An Abi Hurairah radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama laqiyahu fi ba'd turuq al-madina wa huwa junubun qala fankhanastu minhu fadhahabtu faqtasaltu thumma jiitu فقال أين كنت يا أبا هريرة؟ قال كنت جنبا فكريت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. أبو هريرة تتمس تاقبات رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه. النبي صلى الله عليه وسلم يا حدود شيء في بعض طرق المدينة وسود جدين حيوي تيتونا نمدينة معنا إن ديسا بينا حدود شيء سجي مجلس علمي كراتو ومسلاشي سكا حدو وهو جنوب لوكتين سكا حدودين yana dauke da janaba. Mun bayyana junub din yana zuwa mufradi, yana zuwa jami'i, amma ana tasniyar sa wani lokaci a ce huma junubani junubani, amma ce anta junubun antumma junubun, kamar yanda ya zo a cikin Qur'ani wa in kuntum junuban, ya kawo shi a jami'i. قال سيدي فانخنست منه سينا زامي أصل كلمة أن أقول لك خنسة خنسة شيني فلا أقسم بالخنس الجوار الخنس الخنس نفرقك ميخا كما تغنني أكدوكو من شر الوسواس الخناس الخناس bacewan abu ta inda ba a gani shine ake ce mishi insinas, insinas bacewan abu ta inda ba a gani. Kamar shaidan misali zai bace cikin jinin dan adam, ba za a san yana tare da dan adam din ba, ko aljini ko shaidanin aljini, duka kowanne yana iya yin wannan. Kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada yajri majrad dami, shaitan shi abinda zai kawo shi batarwa, fadda wanda ya shige cikin jininsa ya sa mishi waswasi ya bar hanyar Allah, shi ne yake kawo shaitan. Shi kuma aljanni mugunta yake kawo shi, ya haukata ka ya sa maka wata cuta, amma kowannen su zai iya yi. Kuma zahirin Qur'ani yana nuna a mutane ma akwai wanda zai yake iya yin wannan. Shi yasa ga alladhi wasu fi sudurin nasi, sai aka ce minal jinnati wan nasi, minal jinnati wan nasi din bayani ne na khannasi duk. Asalin sa min sharril waswasil khannasi minal jinnati wan nasi, asalin sai alladhi wasu din ya shiga tsakani ya ware. To ana cewa tasallala, ana cewa in salla, ana cewa in khanasa, in wannan su da ya kazami yadda ba a gani ka fita silalewa, ko haka Hausa suke fada, ko ka sullube ina wani ne baka ga ya kowa ba, gabar kai yamma kai arewa kai ba wanda ya sani. To shi ne asalin kalmar kenan. Summa abinnan yace fa zahabtu faqtasaltu summa jiitu, sai na tafi na yi wanka sai na zo. faƙala sai ci aina kunta ya Aba Hurairah, ta ya banganka ba ina ka shiga. Kala kuntu junuban, na kasance ina ɗauke da janaba a jikina. Fakaritu an ujalisaka, naki in zauna tare da kai da janaba a jikina. Wa ana ala ghairi dahara, ni kuma ba a tsarki tare da ni, kuma in zauna a gunka. Shine faqala, sai manzo sallallahu alaihi wasallam yace subhanallah. Wannan kalima ce ta ta'ajjubi, ma'ana bai zo a asalin yadda ake amfani da ita ba, wato a tabi'a ko a irin al'ada na Larabawa, abin da ya ba su mamaki suna cewa subhanallah. Wannan shine abin da yasa ya fada. Sai ce innal mu'mina la yanjusu, ai shi mumini din mutum sukutun kashin kansa din baya zamanto najasa. Abin da yake nufi, najasan wata sifa ce a jikinsa, ba wai janaban sifa ce a jikinsa, ba wai zatinsa bane, ba zatinsa san sifa daban, zati daban. Zatin musulmi din baya zaman najasa, sai dai najasar ta zama wata sifa cikin sifofinsa, yadda in yaje wanka shi kina he sai ya bar ya rabu da wannan sifa. To wannan shine abin da shine ake cewa a hadisin babin adab da kuma hukum ya hadu kowanne yayi amfani daga ciki. Saboda idan aka ce al-adab, wasu abubuwa ne waɗanda suke kyautata ibadu, ba sa daga cikin wajibi ko ɗaya daga cikin al-ahkamut taklifiyya ko ɗaya daga cikin al-ahkamul wada'iyya. Wasu al-ahkamut taklifiyya su biyar ne, sannan al-wada'iyya su biyar ne, biyar so biyar zai baka 25. To shari'a din 25 ne, kamar yadda kuka karanta za ku gane wannan ma'ana. Kowanne hukunci taklifi yana da wada'i guda biyar, kaga kan biyar so biyar shine zai baka 25. To wannan shine, to ba a cikin 25 din babu adab a ciki. Adab wasu abubuwa ne waɗanda suka wafaka wa shari'a, shari'a bai sa ka kai ko bai wajabta ka ba, bai hana ka ba, bai ce kai ba, amma zai gyara abin, shine al-adab. Al-adab wani shashi ne daga cikin ilimin tasawuf. Sai ilimin, in aka ce tasawuf, ilimi ne daban-daban kusan 30 da wani abu. To cikinsu akwai ilmul adab. Adab din ba na Larabci ba, ilmul adab. Saboda haka ne ake bambancewa tsakanin adab din ɗaya daga cikin fannonin arabiyya da kuma adab ɗaya daga cikin fannonin tasawuf. A ce ilmul adab, to ana nufi na cikin tasawuf din. Ilmul adab da ifradi, ana nufi na cikin fannonin arabiyya din. To shi ne ake nufi a wannan ne. Imam Bukhari ya rubuta littafinsa mai suna al-adabul mufrad, ya tara hadisai ne waɗanda suke magana akan al-adab. To saboda haka shi ba al-adab din kala biyu ne. Akwai al-adab wanda yake al-muwafiqa lish-shar'i, akwai al-adab kuma ake cewa al-wada'iyya, kawai mutane ne suka kirkira wa kansu. To al-adabul wada'iyya din hukuncin su ɗaya da urfu ko ada, kuma sharadin aiki da urfu da al'ada a society shine idan bai sabawa wani nassi ba, aya ko hadisi. Saboda haka anan wannan hadisi zai karantar da mu wani abu muhimmi ko wasu ababe muhimmi cikin ababin da sautari wasu ke gani a tarikun sufaye, sai su ce wannan abin bid'a ce a ina aka gani. Misali kaman karanta Jawharatul Kamal da tsarki alwala, alwalan kuma wanda aka yi da ruwa, alwalan kuma wanda aka yi da ruwa. To saboda haka mu da muke karanta Jawharatul Kamal muka ce ba za a karanta ba sai da alwala, alwalan da ruwa, ma'ana sai da alwala ba da taimama ba. To saboda haka wannan adab ne, yana daga cikin al-adab. Kun san dai Jawharatul Kamal salatin annabi. In har Abu Huraira in har Abu Huraira saboda girmama manzo sallallahu alaihi wasallama ba zai iya zama a gaban sa yana da janaba ba, to wani kuma idan yace ba zai iya yin harshen sa ba zai iya karanta salatin annabi ba tare da yana da alwala ba, kaga wannan wazihi ne ga wanda ya fahimci shari'a. Saboda duk layi ne na girmama manzo Allah, layi ne na girmama manzo Allah. Qur'ani an ce kai alwala ka karanta saboda girmama shi, amma idan baka da janaba, baka da janaba ba haila, ko abin da ake cewa abin nan alhadathul akbar, indai baka da alhadathul akbar zaka iya karanta Qur'ani. Abinda zai hana ka karanta Qur'ani alhadathul akbar, amma alhadathul asghar ba zai hana ka karatun Qur'ani ba. To amma to ladabin karatun Qur'ani shine ya kasance hatta alhadathul asghar baka da shi, ya kasance kawai kana da alwala tukuna zaka karanta. To saboda haka wannan salati ko ba jawharatul kamal ba, salati cikin akwai kama sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ka kama sunan manzo Allah ma ba alwala, rashin ladabi ne ai, rashin ladabi ne balle yi miki salati kuma duk lokaci guda, saboda ba zai yi kai miki salati ba sai ka kama sunansa. To saboda haka ne daga anan ne al-Imam Malik in ka duba tarjumar sa cikin al-Madari ko tartibin sa, tartibul madari, masu tarjumar sa sun hadu cewa bai taba zuwa majalisin hadisi ya zauna yana karantar da hadisi ba face sai yana da alwala, kuma ba zai tsaya kawai a alwala ba sai an fesa mishi turare, an fesa wa gun da ake zama a yi karatun turare, sannan kuma an sa bahor turaren wuta an sa yana kamshi, sannan duk inda zai ce Muhammad a Muhammad Rasulullah sai ya tashi ya tsaya saboda girmama shi. Ka duba irin su littattafan da suka yi rubutu akan al'ada, zaka ga ya tabbata Imam Malik yana yin wannan. To saboda haka in ka ga wani abin da ba wajibi bane cikin littattafan sufaye sun wajabta shi, to yana layin ladabi al'ada. Amma matsalar mu shine ba ma karatu kuma ba ma iya tantance tsakanin mustalahat da yanayin mahamilin dauko dalili, to wannan shine duk yake damu. To saboda haka shi abin da sayyidina Abu Huraira yayi daidai ne, shi yasa ai manzo bai mishi inkari ba, wannan subhanallahi din ba inkari bane, sannan kuma innal mu'mina la yantusu shi ma ba inkari bane, hukuncin zatin musulmi ne manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, hukuncin zatin musulmi la yantusu. Sannan janaba din sifa ce ba zati ba, a sifa yake ba zati yake ba, saboda haka tsakanin subhanallah da tsakanin innal mu'mina la yanjusu kowanne daga cikin su ba inkari ake wa Abu Huraira dan me yayi haka ba, manzo ya bashi abin da yayi daidai ne illa iyaka yayi ladabi, sannan ko manzo ya faɗi hukuncin zati mu'mini musulmi shine kawai abin da yake cikin wannan. An Aisha radiyallahu anha qalat kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza tasala min aljanabati ghassala yadayhi thumma tawadda'a wudu'ahu lis-salati thumma yukhallilu بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده وقالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نقترب منه جميعا. عائشة من بيان الصديقية mun bayyana ta rasuli hijira na da shekara 58 sai na Abu Huraira shi ne mata sallah. Qala ta ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza tasalla min aljanaba, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin al'adar sa ya kasance idan zai yi wankan janaba ga sala ya dai farko zai wanke hannayensa guda biyu duka zai fara da wanke hannayensa summa tawadda'a wudu'ahu li salati wannan wanke hannayen nasa gabanin ya sa su cikin ruwan da zai wanka ne tukunan zai zo yayi alwala cikakke irin alwalan da yake yi a sallah wannan riwaya ta sayyida Aisha sifar wankan janaba na manzo Allah riwaya ta Aisha za mu so mu karanta riwaya ta Maimuna tana cewa yana jirkinta wanke kafafuwa ma'ana zai wanke duk gabobin alwala zai bar kafafuwa sai ya gama wankan zai wanke kuma za mu zo mu yi bayani jami'i tsakanin waɗannan riwayoyi guda babu ta'arudi tsakaninsu summa yukhallilu bi yadayhi sha'ruhu sannan zai tsefe gashinsa da hannayensa shine shigar da ruwa tsakankanin gashi domin wa ruwan ya ratsa gashi din shi ake cewa takhalluli ko takhlili takhallala ko takhlil asali an dauko kalmar ne daga ismi khilal ko kuma ismi khalal daga cikin kalmomin da ake dauko musu da fiili daga ismi in ka ce khalal wato abu ne kana yin su haka kaman ce ka tsallake wasu abubuwa shine khalal sannan kuma ka ce khilal tsakankanin abubuwa hadaddu to tsakankanin su shine khilal shine yazo a cikin qur'ani fajjarna khilalahuma nahara to nan ne yazo to daga nan ne ake istikakin takhallala ko kuma khallala din shigar da ruwa tsakankanin gashi ko tsakanin yatsun hannu ko yatsun kafa hatta idza zanna ai hatta idza ayqana har sai da sai ya samu yakinin annahu qad arwa basharatahu tabbas shi ya kosar da fatan jikinsa da ruwa anan arwa yurwi irwa'an kosar da ciki da ruwa ne asalin sa misali idan ka koshi da ruwa shine za a ce irwa kamar idan ka koshi da abinci za a ce shaba to kamar wannan ne tukunan majazan shine ake itlaqin kalmar da wanki abu ko ina ruwa ya ratsa shi shine hatta idza arwa hatta idza zanna annahu qad arwa basharatahu naka ce bashar din fata wanda ba gashi a ciki shine asalin basharata to saboda haka ne aka kira dan adam din ma bashar saboda fatan dan adam ba gashi a cikinsa ba kaman fatan rago ko tinkiya ko sauran dabbobi ko zomo ba Allah ya yi wa dan adam fata bai shimfi da gashi a kai saboda ya gyara halittarsa yanzu din dai wuraren da Allah ya sa gashin kamar su fuska su ke musu wayan amma sauran fatan dan adam babu gashi to wannan shine basharata fata marar gashi shine basharata ma'ana sai ya samu yakinin ya wanke fatarsa ko ina ruwa ya ratsa to afada alaihi alma'a thalatha marrat wannan afada din jawabi ne na idza din ba zai kwarara ruwan ba sai in ya tabbatar da fatan jikinsa din yawo kutas kunnan zai kwarara ka lura a ko ina ko in ce maka yawanci idan hatta da idza sun zo kawai ita wannan hatta din wato gaya ce tana bada ma'ana gaya banda ma'anar gaya din ba ta da wata ma'ana a wajen sannan idza din to zaka nema mata jawabi sai dai waje daya da muka gani cikin Qur'ani da Allah subhanahu ta'ala yake cewa hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amri wa asaytum min ba'di ma araakum ma tuhibbun minkum man yuridu ad-dunya wa minkum man yuridu al-akhirah thumma sarafahum ankum liyabtaliyakum wal kadafa ankum wallahu dhu fadlin 'alal mu'minin kwata-kwata ba jawabin izadin anan. To shine kun san akwai irabi akwai takhriji, ma'ana irabi in yayi zurfi ya gagara to shine za bar irabi a zo takhriji. Shine su siba wai suka ce wannan izadin ba irin wannan izan da muke karantawa kawai hatta idza fashiltum, wannan zai zamanto ila waqti fashilikum, ma'ana izadin ya zo da ma'anan waqtu ko kace ya zo da ma'anan zarfu ne kawai, ba idza bace da ake ce ma ashartu ghayru jazima ba ko shartiyya ghayru jazima ba irin wannan bane. To amma kaman wannan wanda muke karantawa idza zanna annahu kad arwa basharatahu afada alayhi alma'a afada alayhi alma'a thalath marratin, wannan jawabi ne na izadin hatta din kawai gaya ne lokacin da zai kwarara gayar inda zai kwarara ruwa, to wannan shine yake bayarwa. Summa ghasala sa'ira jasadihi, damirin alaihi din wato yana komawa gashin da yayi magana, farko zai sissefe gashin, zai takhlilin gashin, in ya tabbata suru wannan takhlilin gashin wato gashin ruwa ya ratsa shi, to sai kuma ya dauki ruwa sai ya kwarara akai, kenan gashin abu biyu yake masa, farko takhlili saboda kwarara ruwa, diban ruwa ka watsawa gashi ba zai shigar da ruwan tsakankanin gashin ba, saboda haka farko zai yi takhlili saboda ruwan ya ratsa can fatan kai wanda gashin ya zauna a kai, ya tarar da fatan kai wanda gashin ya zauna a kai, to a wannan lokaci sai ya dauki ruwa ya kwara a kai. To saboda haka damirin alaihi din damiri ne na sharatu. Thumma ghasala sa'ira jasadihi, sannan sai ya zo ya wanke sauran jikin nashi. Kalima ta sa'ira in kana karatu zaka ga yana zuwa da ma'anoni, da akwai lokacin da sa'ira yake zuwa da ma'anan ba, akwai lokacin da sa'ira yake zuwa da ma'ana jami'i ko kul, akwai lokacin da sa'ira yake zuwa da ma'ana ragowan abu, wanda ce bangaren abu ko abu gaba ɗayansa da ragowan abu, kaga ma'ana daban-daban ne. Yanzu misali a nan da yake sa'ira jasadihi, sauran wuraren yanzu hannu da aka wanke shi da farkon nan, da gaɓoɓin alwalan da aka wanke, ai duk jiki ne su ma, gashin da aka tsefe aka kwara duk jiki ne ai. To saboda haka a nan in ka ware abubuwan da aka yi magana a kan su to sauran a ciki, to yana zuwa da wannan ma'ana. Sannan kuma asalinsa ismul fa'il ne na sara yasiru, kamar yadda zaka ce ba'a yabi'u ba'i'un wa huwa ba'i'un, haka nan zaka ce sara yasiru wa huwa sa'iru, saboda haka sai Laraba suka dauke shi daga ma'anan ismul fa'il suka zo suna bashi a wayannan ma'anoni daban. To shi yasa idan kaga sa'ira a littattafan mutane to ka tantance wanne ma'ana ake nufi cikin ma'anonin da muka fada. Wa qalat, sai ta ce kuntu abtasilu ana wa rasulullahi min ina'in wahid, na kasance ni da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama muna yin wanka daga ruwan da yake kwariya daya, ba fi ina'in wahid ba, fi daban ni daban, misali su sa kwariya mai ruwa a tsakani, kowa yana diba yana wankansa, ba duka su biyun su shiga cikin kwariya su yi wanka ba. Wannan yana ɗaya daga cikin fa'idan tantance ma'anoni na huruful jarri. yasa Ibn Malik a babi na hurufu jarri a alfiya, da ma yawancin masu alfiya in sun kawo ma harfu jarri ya su kawo ma ma'anansa, saboda ga irabinsa ga ma'anansa. Duk da bayanin ma'anan hurufu jarri duk ya fi dacewa da ilmul ma'ani, amma saboda fa'ida malaman nahwu suke bayani su ma bibasta'in wa awwin addi zai ba ba kai mai da kai isti'ana da shi, ba kai tabi'idi da shi, zai kawo ma ma'anonin sa, ba zai zama bi ma'ana min a min dum, zai zo bi ma'ana ba, ko an ya zo bi ma'ana ba, ba ya zo bi ma'ana an irin wannan. Kamar sa'ala sa'ilun bi azabin, ai sa'ala sa'ilun an azabin, ba ni irin wannan. Dole ka san su, su ne za su baka ma'anan. Shi ne ya ce min ina in wahidin, shi ne ta yi bayani na taribu min hujjamiyan, ni da shi din gabaɗayanmu muna kwaso ruwan a ƙwaryan da yake, ruwan a cikin ƙwaryan da ke tsakaninmu ne, ba su shiga ciki su yi wanka ba. Saboda Aisha radiyallahu ta'ala take cewa lam ara minhu qab wa lam yara minni qab, ma'ana ban taba ganin al'aurarsa ba, bai taba ganin al'aurata. Saboda su Laraba idan abu din ba ladabi fadansa mafuli bihi kire shi ake yi, lam ara minhu qab wa lam yara minni qab, ba ta faɗi mafulin bihi da fi'ilin ba. To shi yasa min din ya zo a nan. To kun ga wannan hadisi ya karantar da mu sifata wankan janaba na manzo sallallahu alaihi wasallam. Wayannan abubuwan da suka zo farko, wanke hannaye gabanin a shigar ruwan da za a kwasa, sannan kuma a zo a yi alwala cikakke. In aka yi alwala cikakke, duk gaɓoɓin alwala din an wanke su har kafa, sannan kuma a zo a sassafe gashi, sannan kuma a zuba ruwa a kan gashin. Bayan an sai an tsefe gashin, ruwa ya taɓa fatan ƙarƙashin wannan gashi din, sannan a kwarara ruwa. In aka yi wannan kuma, sannan sai a wanke sauran jiki. Sannan a wasu hadisai da suka zo kaman yu'jibuhu kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammumu fi sha'anihi kullihi, ko tayammun to farawa da hannun dama, gefen dama farawa da hannu, daga nan sai hagu, daga sama sai kasa. Wannan an dauko a wasu hadisai daban. Sannan kuma hadisin yana nuna mana zai yiwu mutum da matarsa a ruwa ɗaya su yi alwala, su yi wanka. Akwai hadisin da yake nuna idan mace ta yi wanka da ruwan janaba, to wannan ruwan ba zai yi namiji ya zo ya yi wankan janaba da wannan ruwan ba. Auko kuma idan mutum ya yi wankan janaba da ruwa, ba a son wani ya dauki wannan ruwan ya zo ya yi wankan janaba da shi. Wannan min babil karaha ne, babil karaha. Wasu kuma suna wajjahawa ya kasance wankan a cikin ruwan aka yi shi ne, amma idan ba a cikin ruwan aka yi ba, ɗaukowa ake yi, to wannan bai zama makruhi ba. Saboda in a cikin ruwan aka yi, janabar ta koma cikin ruwan. Daga bisani mai wankan na biyun, to ya yi wanka ne da ruwan da ba tsarkakakke ba, duk zai zo a nan gaba. To wannan sifa ta riwaya ta Aisha radiyallahu ta'ala anha. An Maimuna ta binti al-Haris zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam, ita ce al-Hilaliyya, tana daga cikin kabila ta Hilal. Hilaliyya manzo sallallahu alaihi wasallama ya aure ta wani gu da ake ce ma Asari, kun yana nan tsakanin Makka da Madina. Sannan abin mamaki kuma a nan taras kuma kuma aka binne ta wannan wajen. Taras hijira da shekara 51 taras a nan manzo ya aure ta. Shi yasa za ku ga hadisai ana ta sabani shin manzo ya auri sayyida Maimuna ce yana halal ko yana haram. Hadisai ne guda biyu kowanne sahihi ne. To shi ne aka dawo bangaren tarjihi aka ɗauki riwaya ta Rafi'i, saboda shi Rafi'i din shi ne ɗan aike tsakanin Maimuna da manzan Allah har yarjejeniyan aurensu ya tabbata. Saboda haka shi wannan riwayarsa ya kamata a ɗauka ya yi gida shi. Saɓanin riwayar waninsa ya ce kowa sanin harkar. Kamar kai ne ka ga wata kace kana so ka sa wani abokinka yake kai kawo tsakaninka da ita har yarjejeniya ya tabbata ka aure ta. To shi wannan abokin naka shi ya kamata a dau maganarsa dangane da me yawa kana yaya ake kawo ta fiye da wani. Dalilin wannan hadisi ya zo tazawwaja rasulullahi sallallahu alaihi wasallama maimunata wa huwa muhrim. Kuma ya zo tazawwaja rasulullahi sallallahu alaihi wasallama maimunata wa huwa halal. Ma'ana manzo ya auri sayyida Maimuna baya dauke da ihrami umara ko hajji yana halal. Haka ce wa huwa halal mutum da baya dauke da ihrami ba harami a dauke da shi. Kuma wa huwa muhrim wanda ya aure ta lokacin yana dauke da ihrami na umara ko kuma hajji. To kaga hadisin Usman bin Affan yana nuna mana me cewa bai halitta mutum yana dauke da ihrami yayi aure ko ya aura ko ya aurar ba. Kowanne ko namiji ne ko mace ne ba zai yi a ɗora wa yarinya aure tana can tana aikin hajji tana sanye da ihrami a Makka ko ango yana Makka a Mina ko kuma a Muzdalifa ko Arafa nan Nijeriya a ɗora masa aure. To saboda haka da wannan hadisin tazawwaja rasulullahi sallallahu alaihi wasallam maimunata wa huwa muhrim din sun yi ta'arud. Da shi ne aka yi maganganu da yawa kauli dai mafi inganci tarjihi kawai a ɗauki riwayar Rafi tunda hadisin gaba ɗaya sai ya yi a ɗauki riwayarsa saboda shi ne ya kai kawo tsakanin ko a yi tawilin ɗaya daga cikin hadisi da waje shi na tawilin ɗaya daga cikin hadisi misali wa huwa muhrimun din a ce wa huwa dakhilun fil haram. Saboda Laraba suna cewa ahrama ko suna cewa suna gina af'ala a matsayin shiga gari. In ka ce amsara zaidu bi ma'ana dakhala zaidu fi misra aimana zaidu dakhala zaidu fil yaman to a ce wannan muhrim din an dauko shi daga ahrama af'ala irin wannan zai zama to tazawwaja rasulullahi sallallahu alaihi wasallam maimunata wa huwa dakhilun fil haram yana nan cikin bodan cikin haram ya aure ta ba wai yana sanye da ihrami na aiki hajji ko umara ba. Wannan tawili ne lai wannan tawili shikenan tarudi da karau da juna na nususin da ake magana shikenan ya dauke tunda Laraba suna yin irin wannan larabci. Ita kuma ƴar uwa ce ta Asma bint Umais san Asma bint Umais shahararriyar sahabiya wanda rawiyatul hadis ƴar uwarsu ɗaya da ita Maimuna ɗin ma'ana Maimuna ɗin ƴar uwarta ce ne ummi uwar su daya da ita wannan maimuna a ummul mu'minina din, ita kuma Asma binti Umays asali matar Ja'far bin Abi Talib ne, da Ja'far yayin shahada a Mu'ta, a ma'arika ta Mu'ta, yaki na farko da aka je aka yaki Rum a musulunci, aka yi gunguzu Ja'far yayin shahada a wannan Abdullahi bin Rawa ya dau tutar, shi ma yayin shahada, sai Zaid bin Harisa ya dauki tutar shi ma da yayin shahada ba tare da nadi ba, Khalid bin Walid ya nada kansa kumundo ya dauki tutar, shi ne farkon shi ma bajinta da wannan jihadi da yayi a musulunci. Haka ce ya bada mamaki sosai, saboda da ya dauki tutar dama shi manzo cewa ya ce in kutila Ja'far sai ce fa Abdullahi bin Rawaha wa in kutila Abdullah fa Zaid bin Harisa, duk wanda manzo ya ce in din duka aka kashe su, saboda idan manzo ya amfani da adawatu sharti, to wannan adawatu sharti ko irin su law din na law kaza ko in kaza kadu ne kawai. Tun anan da yawa cikin sahabbai sun sanda wayannan su uku ba za su dawo Madina, shi kuma Khalid bin Walid da ya ga su ukun nan manzo ya nada bai faɗi na kudu ba, to shikenan kawai sai ya dau tutar. Kaga magana su bai a su waye babu cikin gurbi, da ya dau tutar sauran sahaba sai suka bi bayansa, da suka bi bayansa sai ya janye, saboda su dubu uku ne kacal, har da wayanda aka kashe su dubu uku ne, su kuma Rum dubu ɗari ne, kaga tsakanin adadin ya yi nata. To shi ne shi Khalid bin Walid a dabaru irin yaƙi nasu na kansa sai janye, ka san idan ka janye a yaƙi shikenan za a ce an ci nasara a kanka, da ya janye to shikenan su kuma Rum sai suka tsaya a inda suke, da ya koma can baya yace wayanda suka rage din yace ko ai layi daya kowa ya kama hannu daya layi daya kawai, yanzu misali in ku dubu ne misali kuka yi layi daya a gai ku dubu na ji daga nan za ku layin zai kai kusan university kuma kowa ya kama hannu daya, to da suka yi layi daya yace kowa ya dinga tafiya yana tada kura, da suka yi layi daya dogo ashe bayan layin ba kowa, to su kuma Rum da suka hango suka ce jab wannan fada mata bara suka mana wannan janyewan, akwai wasu dakarunsu da suka ajiye, to suna so su ga yanayin gudun ruwanmu yanayin iya yakinmu ne, shi ne suka ce suka ɗebo ragowar dakaru suka zo, saboda haka su Rum din sai suka gudu. Duba ba Khalid bin Walid shi ne saifun min suyufillah, wanda manzo ya bashi wannan take din saifullahi manzo yake kiransa, shi ne lokacin da sayyidina Umar da sayyidina Abubakar suka yi sabani da juna, sayyidina Umar ya dage ya ce sai an kwabe Khalid bin Walid a kumal 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 kuma kuma duk yakin da yaji yana nasara yace musulmi sun canfa shi a cire shi, domin mutane su san da cewa karfin musulunci ne ake nasara ba dabara ko kiyada ta Khalid bin Walid ba. Sai Sayyidina Abubakar yace la ugmitu sayfan sallahu Allahu ala a'da'illah, yace ba zan mayar da takobin da Allah ya zare saboda yakar makiyan Allah, ba zan ya zare takobin ne, kuma ba zan mayar da takobin cikin gidansa ba, yayyayi da Sayyidina Abubakar yake. To shi yasa Sayyidina Abubakar yana rasuwa ana yi wa Umar bin Khattab bai'a, farkon abin da yayi shine kwabe Khalid. Gwamnati ya canju ai, gwamnati ya canju, ya rubuta wasiƙa ya bawa lokacin Khalid yana wannan Yarmouk, ya rubuta wasiƙa ya bawa Abu Ubaida bin Jarrah, yace ka kaiwa ha a cikin wasiƙa ya rubuta da zarar wannan wasiƙa ta shiga hannunka to abu ubaida shine komanda da zarar wasiƙar ko ta shiga hannunka shine komanda ta shine wasiƙar ta shiga hannunsa cikin wasiƙar an yi batun cewa sai na Abubakar ya rasu an yi wa Umar bin Khattab bai'a kuma da zarar wasiƙar nan ta shiga hannunsa to abu ubaida shine komanda to ana cikin gumurzun yaki to sai shi Khalid bin Walid din sai ya boye wasiƙar yake fitar ya fitowa saboda idan mutane suka ji cewa sayyidina Abubakar ya rasu cikin su sai 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 da aka yi yakin aka gama ya ci nasara tukuna sai ya bude wasiƙar ya karanta wa mutane abin nan din sai ya janye wa Abu Ubaida bin Jarrah ya koma baya to daga cikin tarihi dole ku dinga karanta tarihi shine wasu suke cewa wai tsakanin Umar bin Khattab da Khalid bin Walid akwai rashin jituwa ba komai tsakanin su kawai shi yana gani yana so ya nuna wa duniya nasara a musulunci ne tunda an canfa Khalid ana cewa wai yasirun nasru haisu sara Khalid nasaran ma kansa a yaki yana bin hanyar da Khalid ya bi bai taba yin jagoranci da jihadi ya zo bai samu nasara ta shi ne a Ja'far bin Abi Talib da ya rasu a mota sai na Abubakar sai ya ware ta Asma bint Umais ta haifa wa Ja'far yara sai na Abubakar da ya rasu sai na Ali ya ware ta ta haifa dukkanin su yaya kaga jinin manzo Allah jinin Abubakar ai duk a hade ne saboda haka idan ana magana ahlul baiti dan manzo duk an yi auratayya a hannun yanzu silsilan nasabar sayyidina Abubakar da Umar da Usman duk can sama yana haduwa da kakannin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan a kasa suka zo suka yi auratayya ta yaya zaka ware wayannan mutane kamar abinda shi'a suke magana ba zai yi yawa ba to shine kowanne daga cikin su ta haifa musu lokacin da lokacin da sayyidina Ali ya shahada wasu daga cikin sahabbai suka fito za su aure ta tace kawai ita ta rufe aure daga nan Allah ya albarkaci zuriya akwai tarjamanta abubuwa da yawa annaha qalat ita Maimuna tace wada'tu li rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wudu'al janabati na aje wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ruwan wankan janaba ya bi fatil wawu wa du'a mun bayyana wannan a baya ruwan wankan janaba fa akfa bi yaminihi ala yasarihi marrataini aw salasan sai ya juya ruwan da hannunsa na dama ya zuba wa hannunsa na hagu ya wanke so biyu ko so uku saboda akwai hadisai guda uku a jere cikin Sahihul Bukhari tawadda'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam marratan na biyu na gaba da shi tawadda'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam marratain na uku kuma salasa hadisan suna nuna ma to in za ka yi alwala ko wankan janaba wajen dukkan da ake wankewa to in kai ko suka yi wanke so daya ko so biyu ko so to shine anan marrataini aw salasan din shakku ne na rawi din Maimuna cewa ta yi marrataini ko salasan saboda kowanne ya zo a alwalar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da wankan sa na janaba summa ghasala farjahu sannan ya wanke al'aurarsa summa daraba yadahu bil ardi sannan ya murza ya goga hannunsa a ƙasa. Idan aka ce daraba bihi, wato ka goga hannu a ƙasa, aka ce daraba fil ardi, daraba fi, to shi kuma yana nuna tafiya. Shi ne wa akharuna yadribuna fil ardi, ko wai idha darabtum fil ardi, bulaguro kenan, ko la yastati'una darban fil ardi, duk bulaguro ne. An ce bi aka kawo bi kuma gogawa, idan ba ba'u babu fi kuma aka ce darabahu shi ne na duka din, yana ta'adiya kai tsaye a kansa. Idan kuma aka ce daraba alaihi, daraba ala dirhami ko daraba ala dinari, to ana nufin mayar da karfe kudi, ka kawo azurfa a mayar da shi ya zama tsarin kudi, ko karfe a mayar da shi tsarin kudi. Shi yasa sanin huruful jarri da fi'ilan da suke ta'adiya da su, to su ne asasin fahimtar larabci. Kamar ragiba ne, idan ka ce ragiba fihi yana so, yace zaid ragiba zaidun fi hindi, ma'ana zaidu yana so hindi. In ka ce ragiba zaidun an hindin, zaidu baya so hindi. Shi yasa inda Allah yace wa targhabuna an tankihunna, dinnan shine sahaba suka rude fi aka cire ko an aka cire, saboda ana cire harful jarri kafin an, dole kuma anan akwai harful jarri, saboda wannan ne. In ka ce fi aka cire wa targhabuna an tankihunna, kuna so ku aure su da kanku. Idan kuma aka ce an aka cire wa targhabuna an tankihunna, ba ku so ku aure su da kansu da kanku, to wannan ne yasa. To shine awil ha'ita, ko kuma awil ha'iti, ko kuma ya goga hannun nashi a jikin katanga da yake jikin bandaki, shine bil ardi awil ha'iti marrataini aw salasan, wannan shi ma su biyu ko su uku. Summa matmada, sannan ya kurkura baki, wastanshaqa, ya shaki ruwa, ma'ana ya face, ya shaka ya face. Summa ghassala wajhahu, sannan ya wanke fuskansa, wa zira'aihi, da hannayensa zuwa gwiwar hannu. Summa afada ala ra'sihi, sannan ya kwarara ruwa kansa. Summa ghassala sa'ira jasadihi, sannan sai ya wanke sauran jikinsa. Summa tanaha, sannan ya kauce, ya bar inda yayi wankan. Fa ghassala rijlaihi, sai ya wanke kafafuwansa. Fa ataituhu bi kharqa, ko khirqa, nazo mishi da tsumma. Fa lam yuridha, ba shi ya ce in kawo mishi ba. Falam yuridha, bai ce in kawo ba, ni ne dai kawai kashin kaina na dau hankici sai na zo mishi da shi. Faj'ala yanfudu al-ma'a bi yadayhi, sannan da wannan hankicin da tsumman yana da share karkade ruwa da yake hannunsa, danyen hannunsa yana karkadewa da wannan hankici. Ja'ala din huruful lam yana daga cikin af'alus shuru'i, shi su af'alus shuru'i ba sa tasarrufi, kullum afilul madi ne. In kaga ja'ala ko yaushe afilul madi yana daga cikin af'alus shuru'i ne. Af'alus shuru'i su ne fi'ilan da zaka yi amfani da su wajen ci gaba da aiki. Misali kai kace ansha'a al-khatibu yaqtubu, misali an fi amfani da shi wajen labari, sai mai kutuba ya ci gaba da yin kutubarsa, za ka ce an sha'a zaidu ya takallamu, ko zaidu ya ci gaba da bayaninsa, ko ka ce tafiqa zaidun yaktubu, zaidu ya ci gaba da rubutunsa. Ci gaba da abu ana cewa af'alul istimrar, af'alul shuru, ci gaba da abu. Filai ne guda goma akwai ja'ala a ciki, akwai ansha a ciki, akwai tafika a ciki, akwai alika a ciki, akwai akbala a ciki, akwai ja'ala a ciki, akwai mada a ciki, akwai bada a ciki. Wainan duk suna daga cikin su. Shine al-mutanabbi yake cewa fa aqbala yamshi fil busati fama darat idha al-bahr yamshi. Aqbala yamshi yana ciki shi ma. To kun ga wannan hadisi bambancin sa da hadisin Aisha shine wannan hadisin ya jirkinta manzo, ya jirkinta wanke kafafuwansa daga cikin ayyukan alwala. Duk gabobin alwalan ya wanke su, amma sai ya jirkinta wanke kafafuwansa. Sai da ya wanke sauran jikin tukuna, ya wanke kafafuwan. Wancan riwaya kuma sai da ya yi alwalan cikakke, sai ya wanke sauran jikin. To shi ne wasu shurrahul hadis masu yi wa hadisai sharhi, ire-iren su Al-Hafiz bin Hajar, su Al-Imam an-Nawawi da ire-iren su, suka ce sifofi ne guda biyu na wankan janabar manzo Allah. Kowanne za ka yi, kaga dama kai amfani da sifa da Aisha ta rawaito, ko kai amfani da sifa da Maimuna ta rawaito. Wasu suka tsaya a haka, wasu kuma suka yi jami'i tsakanin hadisai biyun, suka mayar da sifar guda ɗaya ne kawai, illa iyaka suka ce hadisin Maimuna yana nufin wanke kafafuwan nan nasa ba wankewan alwala ba ne, wankewa ne na caɓi. Suka ce dalilinsu ya zo cikin lafazin summa tanaha, sai ya bar gunda ya yi wankan ya koma gefe. Misalin ka duba tabi'a ta Madina, gu ne wanda idan ruwa ya taɓa ƙasarsu akwai danko ƙasa, suna da jar ƙasa, akwai danko, to saboda yashi ne. To kaga idan mutum ko alwala ya yi ba takalmi, in ya yi alwala to dole ne za a samu abu mai danko, caɓi ya taɓa masa kafa, to ya bar gu mai caɓin ya koma gefe inda ruwa bai taɓa ba, sai ya wanke kafafuwar. Ba wai wankewa na alwala ba, wanke caɓin da ya taɓa kafafuwar. Suka ce wannan haka yake a cikin hadisin Maimuna. Suka ce illa iyaka ita maimakon ta takaita ta ce tawadda'a wudu'ahu lis-salati, yadda Aisha ta takaita cikin ayyukan alwalan, sai ta faɗi wasu daga ciki kawai. Kamar yadda galibi za ka ga malaman fiqhu suna amfani da wannan manhaji, shi yasa in ka karanta sifar wankan janaba a cikin littafin fiqhu za ka ji an ce ma kurkuren baki, shakar ruwa, face ruwa, sai ka rasa to a ina yake yin wannan. An kawo ma wayannan cikin sifar alwala cikin littattafan fiqhu. Abinda suke nufi da wannan kawai za ka yi alwala ne farko kafin ka shiga, ka shiga wankan, sai suka faɗi wasu abubuwa cikin alwalan. To abinda ita Maimuna ta yi kenan. To saboda haka anan summa tanaha fa ghassala rijlayhi, wannan wankewan na caɓi ne. Saboda haka kaga hadisai biyu fa sun haɗu, sun tafi akan hukunci guda ɗaya. An Abdullahi bin Umar anna Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu qala ya rasulullahi ayarkudu ahaduna wa huwa junubun, qala na'am idza tawadda ahadukum falyarkud. Abdullahi bin Umar ya rawaito daga mahaifinsa Umar bin Khattab, saboda shi yana da riwaya direct wanda yaji a gun manzo sallallahu alaihi wasallam, sannan kuma yana da riwaya a gun mahaifinsa da kuma da yawa manya-manyan sahabbai. Irin wannan suna kiransa malaman mustala riwayatu sahabi an sahabi sahabi ya rawaito hadisi a gun sahabi dan uwansa. Idan kuma mursal ne na sahabi, to ɗaya yake da wasu ɗinsa, shi ne wa mursalu sahibi wasulu fil asah. Idan an ce mursalu sahib, shi ne sahabi ne yanzu kaman wannan hadisin Abdullahi bin Umar ya ji hadisin a gun mahaifinsa Umar bin Khattab ne, sai ya cire Umar din kawai ya ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Hadisi ne sahihi. Saboda menene wanda aka cire din sahabi ne? Abin da yasa mursal na tabi'i wal mursalul marfu'u bi tabi'i aw ba, al marfu'u bi tabi'i shine mursal a hadisul mursal wanda yake musala, to shi wannan ana sabani sahihi ne ba sahihi bane tsakanin jumhur da Imam Shafi'i. A to saboda wanda aka cire din tabi'i ne, shi tabi'i ne yace kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. A tabi'ai ana samun sika, ana samun wanda ba sika ba, dan wannan akai sabani. To ma dama wanda aka cire din sahabi ne, to wannan hadisi ne muttasil ba mursal bane, illa iyaka istilahi suna ce mishi a mursalu sahabi, kamar hadisin da ya shahara بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اصطلع علينا رجل حديث جبريل إنا فأخبرني عن الإسلام فأخبرني عن الإيمان إنا بحديثي نكي ذيك نا عمر بن خطاب عبد الله بن عمر يرويت أوجم عمر بن خطاب سيني هكي تقيت واتي عن عمر قال بينما نحن جلوس riwayin Abdullahi bin Umar ne an Umar daga gun mahaifinsa. Sannan Abu Huraira shi ma ya rawaito hadisin da ma'ana da ma'ana. Hadisin Abu Huraira muttafaqun alaihi ne, Bukhari da Muslim da sun rawaito hadisin kuma Umar. Bainama nahnu julusun wannan hadisin fa innahu jibrilu ataakum yu'allimukum dinakum, to wannan shi kuma Muslim ne shi kadai ya rawaito. Saboda mun sha bayanin cewa idan aka ce muttafaqun alaihi din ana duba sanadi, in suka hadu a sanadi kuma wato ma'anan hadisin ya hadu, amma ma dama ba a hadu a sanadi ba ma'ana ya hadu ba a ce mishi muttafaqun alaihi. Saboda haka ne hadisin Abu Huraira kamar hadisin Umar bin Khattab ne, jibrilu ne ya zo a sura ta dan adam ya yi tambayoyin nan shi ma, to amma kasancewa sanadin daban-daban ne yake. Hadisin Abu Huraira muttafaqun alaihi, hadisin Umar kuma infarada bi riwayatihi Muslim, shi ne kamar wannan ne. Kala sai ya ce ya rasulullah, ya manzan Allah, a yarkudu ahaduna, waninmu zai kwanta ya yi bacci wa huwa junubun, yana dauke da janaba? Kala na'am, ya ce zai iya yi, amma idza tawadda ahadukum falyarkud, in son samu ne idan mutum yana da janaba idan ya yi alwala sai ya kwanta. A nan hukunci bi fa manzo ya bayar, na'am ɗin shi ne hukunci na farko, cewa ja'izi ne mutum yana da janaba ya kwanta. Sannan hukunci na biyu kuma, to in son samu ne duk da yana da janaba ya yi alwala tukuna ya kwanta, saboda wannan alwala ɗin alwala ne shar'i ta'abudi, baya dauke mishi da janaba, wanda hukunci ne wanda ba makuli bane. Saboda zaka iya ce mutum da yake da janaba yayi alwala, in yayi alwala to alwalan kaga ba ta yi ba, in taimana in taimama ne ba shi da ruwan wanka, in yayi taimama taimamar ta yi, zai sai sallah da wannan taimama, in ya samu ruwa sai yayi wankan janaba kuma ba zai sake wannan sallar da yayi da wannan taimama ba. Amma in yayi da alwa, in yayi alwala yana da janaba, alwalan ba ta yi ba, to za ka iya cewa tunda in an yi alwalan ma alwalan ba ta yi ba, dan me za a yi alwalan ba? To wannan alwala, alwala ce ta'abudi, wanda ibada za ka yi shi baya dauke janaba, kuma ba zai yiwu ka yi sallah ko ka yi wani abu na ibada da wannan alwala din ba. To shi ne hukunci na biyu, za ta wata ahadukum faliyar kurtin kenan. Shigen aya ta suratu shu'ara, inda Allah subhanahu wa ta'ala a inna lana la'ajiran in kunna nahnu ghalibin qala na'am wa innakum idhan lamina al-muqarrabin. Anan fir'auna na'am din da ya fada an san tambayan da ake yi, a inna lana la'ajiran, shin a matsayinka na sarki za ka iya sa talakawanka aiki kaga dama ba biyan su za ka yi ba? To wanne irin nau'in aiki ne wannan da ka sa mu zo mu yi fito na fito da Annabi Musa? Kyauta za mu yi a matsayinmu na talakawan sarki, auku kuma akwai wani abin da aka tanada mana? Sai ya ce a'a, ba kyauta za ku, zan biya ku. Sannan ya ce wa innakum idhan laminal muqarrabin, bayan na biya ku kuma na ba ku ladan ku, za ku zama fadawa. Kowa za a bashi wani title, wani za a bashi wani matsayi a fada ya zamo basaraki, da shi ne ya haɗa guda biyu to duka. Kamar wani hadisi daban ne, alihaza hajj, wata mata ana tsakiyar jama'a ana aikin hajji, ta ɗaga wani yaro ƙarami, manzo yana nesa, ta ɗaga shi, manzo ya ga yaron, sai ta ce wannan yaron da ka hango shi din yana da ladan hajji idan aka masa a hajji? Sai ya ce na'am walaki ajru. Shigen wannan ne shi ma na'am din an san tambayar ne cewa yana da lada, wanda zai nuna maka kenan yara in sun yi abin lada za a rubuta musu lada a karamci irin na Allah, amma in sun yi abin zunubi ba za a rubuta musu zunubi. Sannan ya ce walaki a jirke ɗin ma da kika tsaya kika ɗauki ɗawainiyar yi masa hajji, ke ma kina da lada. To za mu tsaya a nan. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
Alaikum assalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Na'am, akarwaka Allah mai tambaya na farko ya ce yana so a fayyace mar tsakanin aljan da shedan wai. Ko aljanu da shedan?
Aljani daban, shedan daban. Saboda idan aka ce shedan ana nufin mutamarridi ko ɗan adam ko aljani ko dabba ko kowanne irin halitta, in ya zamanto mutamarridi ne mara jin magana, aje a kwace wannan, a daki wannan, a kashe wannan, a sace wannan, to shikenan ya zama shedani, ko mutum ko aljani ko dabba. Saboda haka ana samun shedani a kowanne jinsin halitta, ana samun shedani. Shi kuma jinni din jinsi ne, kamar yadda zaka ce dan adam jinsi ne. Shi yasa ina ce, ko jiya ne mun yi magana a tafsirin mu, iblisun da kuke jin sunansa shi ma a cikin jinsin jinnu yake, a jinsin jinnu yake shi ma. Shi yasa fasajadu illa iblisa kana minal jinni, ma'ana wani aljani ne sunansa iblisu, yayi mu'asara da annabi Adam alayhis salam, mu'asirin annabi Adam alayhis salam. To kasancewa ya ki bin umarnin Allah shi ne ake ce mishi shaitan din,
kamar yadda kowanne aljani in ya kibin umarnin Allah ya zamanto fitinanne a shiga jikin wannan, a kashe wannan, a shiga jikin wannan, to ya zamo shaitani. Idan kuma bai zamo fitinanne ba, shi a sunansa aljani kawai. Kamar mutum ya zamo fitinanne ya tare hakan hanya, ya kashe wannan, ya kwace wannan, ya waye, ya zamanto shaitani. Idan kuma baya yin wannan, yana nan a bashar dinsa, a insunsa, to kamar haka ne. Dalilin wannan ne zaka ga ku yawanci a mutane suna iskalin hadisin idza dakhala ramadan sufidati shayatin, idan ramadan ya shiga za a daure shaytanu. Sai wani zai zo ya ce, to yaya cikin watan ramadana mai aljani kuma aljani yana buge shi ya fadi, kaga ba daure. To shi abin da ya buge shi din aljani ne ya buge shi. Shi ko manzo ya ce za a daure shaytanu ne, za a daure shaytanu ne. To saboda haka shaytan daban, jinni daban, shi ne bambancin su. To saboda haka baka ga mutane ma marasa jin magana, rashin jin maganar su yana raguwa a cikin mutar mutane. Wanda ba a ganin shi a masallaci gaba dai, sai ka ga da dan charminsa ya shigo cikin masallaci. To saboda haka a jinsi ne da kuma sifa. Shaytan sifa ce da kowanne irin mutum, aljani, dabba, zai sifantu. Sannan ka ce jinsi, ka ce jinnu, ka ce insi, wannan a jinsi ne. Na'am.
Na'am, akram haka Allah, mai tambaya na gaba yana cewa ma'anan hadisin man lam yada qawla zur wal amal bihi falaysa lillahi hajatun, har zuwa ƙarshe ma'anan hadisin wai?
Hadisi ne sufi, ma'ana hadisi sufi, hadisin da yake maganan adab na tasawuf. Saboda ba kowanne hukunci ne yake hawa kan kowa ba. Yanzu shi agun sufi wanda yake da zauki na maqamul ihsan, agunsa in kana da azumi, in kai ƙarya baka da azumi a wurinsa, in kai shaidan zu baka da azumi a wurinsa. Agunsa cikin adab din da muka faɗa ne, adab din da muka faɗa. Saboda ƙaryan da shaidan zu da sauran waɗannan abubuwa da ya zo ambatan su cikin wannan hadisi, abubuwa ne haramtattu. Kamar yadda cin abinci ko aiwatar da sha'awa abubuwa ne haramtattu da azumi, menene bambancin su? To shigen wannan ne. Kamar maulana Zul Ma'arif ne wata takarda da aka rubuta a kusan Rihilarsa, a ciki muka gani ya je aka tambaye shi, aka ce miki menene hukuncin mutumin da ya sallan isha bai yi shafi da wuturi ba, sai ce kafiri ne. Menene hukuncin wanda ya yi sallan asuba amma bai yi raka'atul fajr ba, yace shi ma kafiri. Ya gaji wannan hukuncin. To su sufaye su suna duba masdarin hukunci, mu kuma awam muna duba hukuncin kansa. Abinda maulana yake nufi, waye ce ma, waye ce kai sallan isha, waye ce kai shafi da wutar, waye ce kai sallan asuba, waye ce kai rak'atul fajr, ai duk mutum da yake yace kai, sai kai ɗayan kuma ka ce ɗaya, he ɗayan ka ce sunna ne ka ki. Su suna fahimtar kamar manzo Allah ne yace ma kai abu, ka ce ba za ka yi ba, bari da bane wannan. To haka suka fahimci abinda mu muke ce mishi sunnoni. Da saboda haka waɗannan hadisai suna magana ne a maqami na ihsan. Shi yasa idan zaka karanta ayoyi ko hadisai, to ka san da ayoyin nan da hadisan akwai masu magana da musulmi, ayoyin nan da hadisan akwai masu magana da mu'mini, ayoyin nan da hadisan akwai masu magana da muhsini. A haka tukunan ka ci gaba da karatun ayoyi da hadisai. Yanzu misali akan mut'a ta saki, mai Allah ya ce ba ce ai haqqan 'alal muslimina ba. Idan ka saki matarka, ka ba ta jari ta yi kasuwanci, ta rike kanta gabanin ta yi aure, shine mut'atul talaq da ake magana a kai. Allah cewa ai wajibi ne amma kan waɗanda suka take maqamul ihsan haqqan 'alal muslimina ko haqqan 'alal muttaqina, ba wai zai zama wajibi akan kowanne ordinary musulmi bane. To saboda haka zaka ga Allah yana magana da makamai ne, manzo Allah yana magana da makamai ne. To saboda haka ka fahimci wannan sosai. Yanzu ba ku ga Allah subhanahu wa ta'ala yace hatta idza jaa ahadakumul mautu tawaffatuhu rusuluna, ya nuna daukar rai mala'iku ne da yawa suke yi. Wannan ai da musulmi yake, saboda musulmin da ba shi da imani da ya zauna na yadda da duk abin da ya zo a shari'a, hankalinsa ba zai ɗauki cewa an yi hatsari wal iyazu billah mutane 100 lokaci guda sun rasu ko an kashe mutane 1000 lokaci guda, a ce mutum ɗaya ne duk ya ɗaura su, hankalinsa ba zai ɗauka ba. Wannan lamari ne na imani. Saboda haka to bari a ce masa mala'iku ne da yawa suka ɗauki ran mutanen nan 100 daidai da hankalinsa. To shi kuma mumini fa kul ya tawaffakum malakul maut, ya yadda malak guda daya mutane dayawa ya dauki ransu lokaci, ya yadda. Shi kuma musini fa, shi musini idansa baya ganin kowa, kunnansa baya jin kowa, baya shuurin kowa da komai. Saboda haka aka ce masa Allahu ya tawaffal anfusa, saboda shi musulmi ba ruwansa da wani mala'ikan mutuwa ko wani, ba ruwansa da aghyar, babu ghairu, babu ghairiyya tattare da shi. Saboda haka shi aka yi masa magana irin matsayinsa, Allahu ya tawaffal anfusa hina mautiha, ina kul ya tawaffakum malakul mauti yake, ba ta'arudi suka yi ba, ba ko kabe kame cewa yaya anan za a ce mala'iku da yawa, anan a ce mala'ika ɗaya, a can ma a ce duk a bar maganan mala'iku, ma kawai Allah ne da kansa yake ɗaukar rai. To haka ne za ka gaisu ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid, a can an ce kiraman katibina, ko a gani nan kuma an ce wallahu yaktubu ma yubayyituna, a gani. To saboda haka hadisai da ayoyi suna tafiya akan wannan. Assalamu
alaikum. Na'am, aka maka la tambaya na ƙarshe yana cewa wai a bisa wani bukatun shi zai dau kowanne aya daga cikin ayoyin Qur'ani ya karanta ya tafsiri da su, saboda wasu bukatun shi ya halatta ya karanta kowace aya daga cikin ayoyin Qur'ani ya tafsiri da su da wajen Allah ya biya bukata. Ya karanta ya tafsiri da su akan niyan Allah ya biya bukata, ko ce bukata tana da wata aya a kebe wai.
Ba wai ayoyi Qur'ani ana karanta su a matsayin su na maganan Allah ne, ba na matsayin su na maudu'in su ko ma'anan su bane, kamar yadda wasu suka fahimci wannan. To da yawa malaman da suka yi rubutu a harkan Al-Fath da suni Falasin da su Khatim, wanda suka yi rubutu a wannan bangaren, suna duba ayoyi munasaba. Misali, yanzu a ce kana musamman falan ma alqa kana musamman shi to sirri, yana magana sirri, ba suna nufin in ba ayar da ta yi magana akan sirri ba, in ka karanta wata aya ba za ta kanya ma sirri ba, haka sirri. Saboda haka ayoyin ana karanta su ne a matsayin suna maganan Allah, sai a samu biyan bukata. To illa iyaka suna daukan munasibi, kamar a ce ma kai ne za ka yi maganin fatahi samun kuɗi, a ce ka je ka yi addu'an Allahu latifun bi ibadihi yarzuqu man yasha, kaga daidai da hankalinka. To saboda haka ayoyin da suka zo kissa ta Fir'auna misali, to za ka iya karantawa kuma ka yi arziki. Saboda haka ba kissar ake dubawa ko ma'anar ba, ana duban su da maganan Allah ne, mahangar maganan Allah shi ne ake dubawa. Wannan shi ne. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.